coronavirus ko COVID-19 matsalolin da suka shafi killacewa jinya wankan gawa da gunne mai cutar coronavirus fitowa ta bakwai za mu tattauna waɗannan matsaloli domin tanadi a jihohin da annobar ba ta fadawa ba gwamnatoci suna ta tanadar kayan rigakafi da kayan abinci da kuɗaɗe domin gudun afkuwar annobar da shirin tinkararta babu laifi idan mu ma mun ba da tamu gudunmuwar ta yadda za a gudanar da ibada tare da roƙon Allah maɗaukakin sarki kada ya kawo mana ita muna roƙonsa maɗaukakin sarki da ya ɗauke wa waɗanda ta faɗawa mu kuma ya ƙara tsare mu ga wannan wato annobar ga kaɗan daga cikin matsalolin da za a iya wato buƙata amma a kula da kyau wato buƙatu ne waɗanda za a iya neman su a cikin gaggawa matsala ta ɗaya sharhi da ƙarin bayani akan dalilan da suke nuna halaccin killace mara lafiya sun gabata a wurare daban-daban na rubutun baya amma akwai wasu ruwayoyi guda biyu da zai yi kyau mu yi magana a kan ruwaya ta ɗaya wai an ce annabi alaihi salatu wassalam idan ya ga wata daga cikin matansa tana ciwon ido baya ƙara zuwa inda take har sai idan idan nata ya warke abu nu'aym a cikin littafinsa mai suna at-tibbun nabawi kamar da ya larabcin yake faɗa cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam idan ramadat ainu imra'atan min nisa'ihi lam ya'tiha hatta tabra ainuha da wannan ruwaya ta inganta da an dada samun hujja bayyananniya akan killace marasa lafiya amma kashi ruwayar akwai wani makaryaci a cikin isnadinta mai suna Hussein ibn Mukhariq Imam Dar-Qutni ya ce wannan makaryaci ne yana kirkiro hadisai malam kuma Albani ya faɗa a cikin As-Silsilatul Ahadith Ad-Da'ifa wal Mawdu'a mujalladi na 12 hadisi mai lamba ta 850 da hadisi mai lamba ta 2923 ya kawo a wannan gurin dan haka muna ji muna gani za mu hakura da wannan ruwaya ba za mu kafa hujja da ita ba dan ta zamo ƙarya zunzurutu ruwaya ta biyu kuwa cewa take yi wani sahabi ne mai suna Farwa ibn Musayk ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wani ƙauye a garinmu ana kiransa da suna Abiyan muna samun abinci a wurin amma fa yana da yawan annoba mai tsanani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ka bar wannan guri saboda haɗuwa da mara lafiya sababin kamuwa ne da rashin lafiya Abu Dawud ya fitar da wannan ruwaya isnadin wannan hadisin mai rauni ne illolin ruwayar kuwa guda biyu ne illa ta farko akwai wani mutum mai suna Yahya ibn Abdullah ibn Buhayr wannan ba a san kowa yin shi ba ma majhul ne illa ta biyu kuwa akwai wani mutum da ba a faɗi sunansa ba mubhami ne a cikin isnadin don haka ruwayar tana da rauni sosai duk da haka malaman hadisi irin su Imam al-Baihaqi da Imam al-Khattabi suna nuna cewa ma'anar ruwayar ta yi daidai da sauran ruwayoyi da suke hana cuta kai cikin hatsarin kamuwa da cuta da annoba As-Sunan al-Kubra na Imam al-Baihaqi mujalladi na 9 shafi na 347 da kuma ma'alim as-Sunan na Imam al-Khattabi mujalladi na 4 shafi na 236 Sharh As-Sunna na Imam al-Baghawi a mujalladi na 5 shafi na 255 waɗannan ruwayoyi guda biyu duk da raunin da suke cikinsu sun nuna yadda ake son a killace mara lafiya matsala ta biyu malaman musulunci sun yi rubutu a kan hukuncin killace marasa lafiya a lokacin annoba rubuce-rubuce na kurkusan nan su ne waɗanda manyan malamai guda biyu na ƙasar Tunisia suka yi tun a ƙarni na 13 na musulunci wanda ya yi daidai da karni na 19 na miladiya. Sheikh Muhammad Biram Sani Al-Hanafi, wanda aka haifa a shekara ta 1162, ya bar duniya a shekara ta 1247 bayan hijira, wanda shekarunsa kai daidai da shekara ta 1749 lokacin haihuwarsa kenan, da kuma 1831 lokacin da ya bar duniya miladiya. Babban malami ne kuma alƙali a can ƙasar Tunisia a wancan lokaci. Ya wallafa littafinsa mai suna Husnul Naba fi Jawazi Tahaffuz min al-Waba, ya kawo dalilai akan wajibcin a killace duk wanda annoba ta fadawa har sai ya samu lafiya. Shi kuma Sheikh Abu Abdullah Muhammad Al-Muna'i Al-Maliki, wanda ya rasa shekara ta 1250 bayan hijira, yana da littafi mai suna Tuhfatul Muqinin wa Murshidatul Bali, ya yi kokarin ya nuna cewa killace mara lafiya haramun ne, bai halitta musulmi su rika yinsa ba. A cikin wato littafi mai suna Takhlisul Ibris fi Talkisil Bariz na Rifa'a Ad-Dahdawi, wato ya kawo wannan bayani a shafi na 58. Sai dai a gaskiya hujjojin Sheikh Biram sun fi kwari da inganci, don haka killace mara lafiya don kada a yaɗa annoba da kuma taimaka masa shi kansa don ya warke da wuri da sauran hikimomi duk suna da muhimmanci. Matsala ta uku, a shekara ta 1296 bayan hijira, an yi annoba mai zafi a lokacin Sheikh An-Nasiri, mawallafin shahararren tarihin kasashen Morocco da Tunisia da sauran kasashe, mai suna Al-Istiqsa li akhbari duwar al-Maghrib al-Aqsa, ya haɗu da wasu malamai a Marrakesh ta ƙasar Morocco. Sai aka fara tattauna akan hukuncin killace mara lafiya, wato quarantine a Turanci, da yadda Turawa suke matsantawa akan tsare masu shiga garuruwan har sai an tabbatar da ba ta ɗauke da wannan cuta, da sauran bayanai irin wannan. To sai aka tsaya turku-turku akan menene hukuncin killace mutanen a bisa ka'idodin ilimin fiqh. Daga baya sai Sheikh An-Nasiri ya kawo wata ka'ida mai matukar fa'ida, wato cewa haramta wannan killacewar ko ma halatta ta duk sun rataye ne akan maslaha ko barnar da za a iya gani tare da abu, kamar yadda dai yake a cikin mazhabobin Imam Malik. Sannan sai a auna tsakanin maslahar da barnan, duk wanda ta furin jaye sai a yi aiki da ita, idan kuma sun zo kai ɗaya sai a yi aiki da ka'idar cewa barna ake fara la'akari da ita kafin a jawo wata maslaha, kamar yadda aka sani a cikin ilimin usulul fiqh. Bayan wannan ka'idar ne sai kuma ya shiga ba da bayanai da suka nuna ra'ayinsa cewa bai halitta a rika killace mutane ba, amma fa wannan a ganinsa, domin shi a ganinsa yin hakan zai koya wa mutane halayya mara kyau ta kokarin gujewa kaddara. Shi kuwa komai a bayanin malamin a hannun Allah yake. Tsarin killacewar zai iya ruguza aqidar mutane da tawakkali, zai kuma nuna musu cewa akwai dabara wadda za a guje wa kaddara. Sai nan ya kara da nuna da cewa killacewar za ta kawo barna ta fuskar tsayawar kasuwanci da raguwar kayan masarufi a tsakanin mutane. Waɗannan dai su ne hujjojinsa. Akwai abokinsa ma mai suna Sheikh Abu Muhammad Abdullah Ibn Al-Hashimi Al-Thalawi, shi ma ya ce ya gamsu da hujjojin, sai dai a gaskiya ba hujjoji ba ne gamsassu. Idan aka dubi abin da yake faɗa a ƙarƙashin kissar Sayyidina Umar, wato a lokacin da annobar Amwas ta faru, Sayyidina Umar ya yi magana da Abu Ubaida Ibn al-Jarrah, inda yake cewa da shi, ya amiral mu'minin, shin zaka gujewa kaddarar Allah ne? Wato Abu Ubaida ibn Jarrah yayin magantu yayiwa Sayyidina Umar wannan magana cewa shin zaka gujewa kaddarar Allah ne? Sai amsa da cewa ina ma dai a ce wani ne ya faɗi wannan kalma ba kai ba, inji Sayyidina Umar. Ai za mu gudu daga wata kaddarar ne zuwa wata kaddarar, kamar yadda Imam al-Bukhari ya fitar da Muslim suka fitar da wannan hadisi. Wannan ya nuna halaccin taka tsantsan a lokacin annoba. A cikin wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ka gudu daga takuduwa da mai cutar kuturta kamar yadda zaka guje wa zaki. Wannan hadisin Bukhari da Muslim sun rawaito shi. Shi ma wannan hadisin ya nuna yadda tsarin killacewa yake da muhimmanci a musulunci. Fahimtar irin waɗannan hadisai da sauran dalilai ne ya sa Sultan Ahmad Al-Mansur Al-Mansurullah wanda aka haifa a shekara 956 ya kuma rasu a shekara ta 112 bayan hijira. Kafin ya rasu da shekara ɗaya, wato a shekara ta 111 bayan hijira, da ya tura wa ɗansa Abdul Fawaris, ya tura masa da saƙo da wasiƙa ta musamman, sai ya faɗa masa cewa kada ya karɓe ta ya shiga da ita gida, kada kuma shi da kansa ya buɗe wannan wasiƙa ya ba wa sakataransa, shi ma kuma ya samu ruwan kan ya jefa wannan wasiƙar a cikinta ya wanke ta. Bayan ya wanke, sai a ajiye ta ta bushe, sannan ya karanta ta. Sannan ya ba wa ɗan nasa labarin abin da ta kunsa, ko kuma ya ba wa ɗansa labarin abin da ta kunsa. Wannan labari mun same shi ne a cikin Al-Istiqsa mujalladi na 5 shafi na 180. Duk da cewa wannan sarki ya rasu ne sakamakon wannan annobar da aka ɗauki waɗannan matakan, amma dai wannan labari na ɗaukar matakin kada ma a buɗe abin da aka kawo daga ƙasar da annoba ta mamaye ta, yana daɗa nuna mana cewa yadda sarakunan musulunci tuntun suke bin matakan kariya da rigakafi. Waɗanda irinsu ake nema a irin wannan lokaci na yaɗuwar coronavirus, mutane su kula da su sosai. Matsala ta hudu, hukuncin guduwa daga wurin killacewa. Duk wanda ya kamu da cutar coronavirus, to wajibi ne shi a kansa tashin farko ya killace kansa, abinda Turawa suke kira da self isolation, gudun kada ya bazawa cutar ga mutane. Akan irin wannan ne Annabi alaihi salatu wassalam yake kada a kore dabbobi marasa lafiya cikin masu lafiya. Bukhari da Muslim sun fitar da wannan hadisi. Idan mutum bai killace kansa ba, ya wajaba ga gwamnati ta sa jami'anta su kama shi ƙarfi da yaji su kai shi wurin killacewa, wato quarantine area a Turanci. Idan mahukunta suka yi sakaci da wannan, to Allah zai kama su. Sannan kuma haramun ne ga wanda likitoci da masu aikin kiwon lafiya suka killace shi ta kowace irin fuska ya gudu ko ya fita daga iyakar da suka nuna masa. Zai yi haƙuri har lokacin da suka sallame shi. Irin wannan halayya ta bin dokoki da rashin guduwa in ana wani abu da ya shafi al'umma baki ɗaya, Allah maɗaukakin sarki ya koyar da musulmi da su riƙa yinsa tun a lokacin Annabi alaihi salatu wassalam, inda Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana a sura ta 24 aya ta 62 inda yake cewa ma'ana cikakkun waɗanda suka ba da gaskiya su ne waɗanda suke ba da gaskiya da Allah da manzansa, idan kuma suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wani al'amari wanda ya tattara su gaba ɗaya, wato ba ta tafiya harkokin su har sai sun nemi izinin Annabi alaihi salatu wassalam. Masana tafsiri suka ce wannan ya hada da duk shugabannin musulmi, ya kuma hada da duk wani abu da ya kamata mutane su hadu har da tattaunawa don wata shawara. Wannan kuwa in kana nema wannan bayanin zaka samu a wato tafsirin Ibn Kathir mujalladi na 6 safi na 88 ko kuma littafin babban malami Taysirul Karimur Rahman na Imam Sa'di a safi na 576. Sannan kuma masana tafsirin suka ce waɗanda suke gudanar da lamarin mutane ne a bayan Annabi alaihi salatu wassalam su ma za su tsosano wannan albarka, wato sai an nemi izininsa abubuwa da suka shafi maslaha ta kowa da kowa. Abinda nake so na ce a nan shi ne, duk wanda mahukunta suka killace shi sakamakon irin wannan annoba, lallai ya tsaya ya bi dokokin da aka shimfiɗa masa, kada ya ƙetare su. Kare irin waɗannan dokoki kuwa yunƙuri ne na jefa al'umma cikin halaka. Sai dai shin za a iya hukunta shi bayan ya warke? A nan sai a duba mafi maslaha ga al'umma da kuma wanda ya saba dokokin a zartar masa daga baya. Hukuncin ta'ziri dai yana kan duk wanda ya taimaka wa wanda ya gudu, da ma duk wanda ya yi wani sakaci a kan aikinsa har aka samu wata matsala sakamakon haka, ko ya bude wata kafa har cutar ta kulla ko ta karu, da sauran irin waɗannan abubuwa. Duka za a yi musu hukuncin da ya dace da kowanne ɗaya daga cikinsu ta fuskar tsauri ko sauƙaƙawa daidai da lagun kowa, amma a shari'ance ba za a bar su tafi ba hukunci ba. Matsala ta biyar, hukuncin ƙazafi da yaɗa jita-jita akan coronavirus, ƙirƙiro ƙarya da yaɗa jita-jita a tsakanin mutane, wannan haramun ne a musulunci, musamman a jingina mutum da wannan cuta ta coronavirus ko irinta kamar HIV wato cutar sida, lasa, ebola da sauransu, da za su sa a ƙauracewa wanda aka jingina shi da su ba ƙaira ba dalili. Babu zargin batala ko shashanci ga wanda ya kamu da wannan cuta ta coronavirus, amma dai mutane za su tsorata da wanda aka sifata yana ɗauke da ita. Zai iya sawa a daina sayan kaya a wurinsa in ɗan kasuwa ne, ko ya sa a raba aure, ko a fasa ɗaurawa inda za a ɗaura da dai sauransu. Shi ma kuma wanda aka yi wa ƙazafin da iyalansa da abokan arzikinsa, duk an jefa su cikin tashin hankali da zulumi. Annabi sallallahu alaihi wasallam suna tafiya da wani da sahabbai, sai ya ga wani ya je ya ɗauke igiyar wani a lokacin yana barci, sai mai barcin ya tashi a firgice. A nan sai Annabi alaihi salatu wasallam ya ce bai halatta ga musulmi ya tsorata musulmi ba. Wannan hadisin Abu Dawud ya fitar da shi. Haramcin tsoratarwar har ya kai wasu malamai sun kidaya shi cikin manya-manyan zunubai, wato al-kaba'ir. Malaman sun haɗa da Sheikh Al-Haytami a cikin littafinsa Az-Zawajir. Ɗaukar laifin tsoratar da wani musulmi a matsayin kaba'ira ya nuna cewa mahukunta sai sun ɗauki matakai masu tsauri a kan duk wanda aka samu yana tsorata wasu ba gaira ba dalili. Ana ɗaukar irin wannan mataki ne don ladabtarwa ga wanda ya yi, da kuma tsoratar da wanda bai yi ba don kada ma ya fara tunanin yi. Wannan shi ake kira da ta'ziri. Ana yinsa ne a laifin da ba ajiye masa horo na musamman ba a cikin hukunce-hukuncen musulunci, shi ta'ziri. A nan shari'ar musulunci ta ba wa masu hukunci dama da su duba abin da ya fi dacewa na horo ga mai irin wannan laifin su hukunta shi da shi. Abin da muke nufi a nan shi ne, duk mutumin da yake yi wa masu ƙazafi wasu ƙazafi kai da coronavirus, za a tura su kotu, ita kuma kotu ta duba girman damejin da ya yi wa wancan, sannan a zartar masa da hukuncin da ya cancanta in an yi haka. In kuwa hukuma ta yi haka, lallai ta yi daidai. irin haka za a yi wa duk mai yada jita-jita domin annabi alaihi salatu wasalam yana cewa ya yi mutun yin ƙarya a ce duk abin da ya jinse ya yada shi wannan hadisin muslim ya fitar da shi wannan hadisin jan hankali ne ga masu yada duk abin da aka ba su labari ko aka turo musu ta kafofin sadar da zumunci ba tare da tantancewa ba wani hannunsa rawa yake saboda zumudi da zarar ya ga sabon fasti shi din sai ya yaka dan amaci shi ya fara turawa wani da wanci ko a wurinsa aka fara ganin zuntan duk wannan sa kai a wahala ne tare da daukar katan alhaji wato zunubi akwai wata jita-jita da yawa da muke gani kullum game da coronavirus daga ciki zancen cewa turawa sun hada baki sai sun turo wannan cuta afirka sai an yi kaza an yi kaza an yi kaza a rika samo hotuna da ba su da alaka da asalin zancen amma a rika dorawa a ta kawo labarai a kansu ana yadawa manufa a nan shi ne a rika tabbatar da labari kafin a yada kawai mun san wasu daga cikin turawa ba irin muguntar da ba za su yi wa musulmi ba ko bakar fata amma kafin ka zargi mutum sai ka sami kwararren dalili ko kwakwaran dalili tukuna amma kirkirar ƙarya haramun ne domin Allah madaukakin sarki ya gaya mana wato a cikin sura ta 5 aya ta 8 inda yake cewa Allah madaukakin sarki yace kada iyayya ku ga mutane ta hana ku yi musu adalci Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya nuna cewa yin ƙarya ko da ga karamin yaro ne to wannan sunan ta ƙarya kuma tana da alhaki akan yin haka Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi matsala ta 6 muhimmancin bada bayanai ga hukumomi akwai bukatar mutane su rika bada bayanai na duk abin da suka tabbatar sun gani ko kuma ya afku a gaban su kada su boye komai cikin abin da ake kyautata zaton yana da alaka da wannan annoba jami'an kiwon lafiya sun yada lambobin waya wanda za a rika kiran su akai don isar da sako da gaggawa tuntunin musulmi suka kula da bada bayanai da tattare su guri guda domin annabi alaihi salatu wasalam ya taɓa sawa a ƙididdige masa mutanen madina gaba ɗayansu imam muslim ya fitar da wannan ruwaya ga wasu misalai da za su nuna haka yadda ƙasashen musulmi suka kula da ƙididdiga ko suke kula da ƙididdiga musamman a lokutan annoba misali na ɗaya a shekara ta 695 bayan hijira a birnin Alƙahira na ƙasar Masar an yi wata annoba da aka samu rahoto a ma'aikatar kula da gado wato diwanul mawaris cewa mutum 70,000 sun mutu a wannan lokaci a watan Zulhijja kaɗai mutum 17,500 ne suka mutu wannan daban da waɗanda ba a kai rahotonsu ba sai gwamnan garin ya riƙa rabawa masu mulki da sarauta mutane suna ɗaukar nauyin kowa ana ba shi gurgurdan ƙarfinsa wannan kuwa wato Malam Ibn Hajar ya ba mu labarinsa ne a cikin littafinsa Addurar Al-Kamina mujalladi na 1 shafi na 433 da kuma wato Ibn Tagribaldi wanda ya kawo a cikin An-Nujumu Zahira mujalladi na 2 shafi na 391 wannan ba wata dabara ce ta tallafa wa marasa abin hannu misali na 2 a shekara ta 819 bayan hijira an yi annoba da ta girbe rayuka da yawa Abiz ibn Hajar Allah ya masa rahama yake cewa a cikin garin Alƙahira kadai mutum 300 sun mutu wato sun mutu a rana daya a cikin watan Rabiul Awwal a tsakiyar watan kuwa adadin ya kai wato mutane 500 ne suke mutuwa a rana daya. Anan sai yace wato a hakikanin gaskiya waɗanda suka mutu sun kai su dubu ma domin waɗanda ake kirgawa sune waɗanda suka ji kawai suka kai bayani ga hukumar da take daukar bayanai wato addiwan domin waɗanda ba su kai bayanan ba suna da yawa. Malai Ibn Hajar ya ba da labari a cikin littafinsa Al-Inba mujalladi na 7 shafi na 206. Misali na 3 a shekara ta 822 bayan hijira ma an samu annoba mai yawa a kasar Misr. Yara da yawa sun mutu daga watan safar zuwa Rabi'ul Akhir wato Rabi'ul Akhir kadai an kai rahoton yara kusan 4000 sun rasu. Sauran mutane kuma banda yaran sun wuce zuwa 8000. Ana cewa ma sun wuce 1200. Malai Ibn Hajar ya faɗa a littafinsa Al-Inba mujalladi na 7 shafi na 358. Misali na 4 a shekara ta 842 bayan hijira Al-Qahira dai an samu farkewar annoba an kai rahoton mutuwar mutum 21. Wato Malai ya ka littafinsa mai suna As-Suluk li ma'rifati duwal al-muluk na Imam al-Maqribi mujalladi na 3 shafi na 435. Misali na 5 ana iya duba sauran misalan a cikin littafin al-Bidaya wan Nihaya na babban malami Ibn Kathir a mujalladi na 14 shafi na 265 da kuma As-Suluk li ma'rifati duwal al-muluk na Maqribi mujalladi na 2 shafi na 286 da kuma shafi mujalladi na 3 shafi na 333 da kuma mujalladi na 3 shafi na 335 da ma mujalladi na 3 har yau shafi na 408 da kuma An-Nujumuz Zahira da na Ibn Tajri Baldi mujalladi na 2 shafi na 391. Matsala ta 7 ibadar likitoci da masu jinya. Muna samun bayanai daga kasashen da annobar ta kama su sosai cewa likitoci da masu aikin kula da lafiyar waɗanda suka kamu suna sa riguna na musamman waɗanda suke rufe musu jiki gaba ɗaya saboda hidima ga waɗanda ake kawo a asibiti da sauran shi'unai masu ɗaukar hankali da zirga-zirga wanda ake yin su don kulawa da marasa lafiya. Lokutan salloli sukan zo su wuce amma ba su samu damar kwaɗe kayan don su yi alwala ba ballantana kuma su yi sallah. Matsalar babba ce tana buƙatar a duba ta da kyau amma fatawar da ake bayarwa ita ce kamar haka. Fatawa ta ɗaya, kowa ya san yin alwala wajibi ne saboda Allah maɗaukakin sarki ya wajabta ta a cikin wato sura ta 5 aya ta 6 inda yake cewa
وَالْتَقُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ.
Ma'ana Allah madaukakin sarki yana cewa ya ku waɗanda da kuka ba da gaskiya da Allah idan kun miƙe za ku yi sallah to ku wanke fuskokin ku da hannayenku zuwa gwiwar hannu sannan kuma yi gaba da cewa ku shafi wato kawunan ku da kafafuwan ku zuwa idan saku idan ma kun kasance kuna cikin janaba to lallai ku yi wanka idan kuma ba ku da lafiya ko kuma kuna cikin hanyar tafiya ko kuma ɗayan ku ya dawo daga bayan gida ko kuma ya sadi da iyalinsa kuma bai samu ruwa ba to Allah madaukakin sarki yace ku yi taimama da wani bigire wanda yake da dada mai kyau sannan kuma ku shafi fuskokin ku da hannayen ku da wannan taimama wanda yake da alwala ko kuma yana da yadda zai cire kayan jikinsa to yayi alwala ba tare da ya sa kansa a hadari ba shikenan zai iya yin alwala da sallarsa kamar yadda aka saba in an yi haka ma to an huta fatawa ta biyu kuwa cewa sai za a iya ramawa ita sallar wato a yi ƙara'in sallar da ta wuce mutumin da yake cikin irin wannan hidima a kowane lokaci ya samu damar yinta kawai zai rama manyan malaman mazhabar malikiya kamar su imamu asbak sun ba da irin wannan fatawa shine kuma abinda imamu abu hanifa da imamu al-auza'i da sufyan al-thawri suka tafi akai cewa wanda uzuri ya timmasa bai sami ruwa ko kasar da zai taimama ba ko kuma ikon yin alwala da sallar ba to ya rama ta a kowane lokaci wannan magana kuwa tana cikin al-mughni na ibnu qudama mujallaji na 1 shafi na 251 haka nan kuma wato bada'u sanaya na imamu al-kasani a mujallaji na 1 shafi na 50 da kuma shafi na 54 fatawa ta uku idan hali ya bayu akan cewa ba za su cire wannan riga ba saboda hidima ga lokacin sallah yayi amma kuma ba su da alwala za su iya yin sallar haka ba tare da ma alwalar ba sannan kuma ba sai sun yi taimama ba wannan shine mazhabin malikiya yana kuma tattare da sauƙaƙawa da hikimar shari'a a cikinsa da yawa bayanin yadda abun yake shine tunda alwala ba za ta yiwu ba to wani zai iya yin tunanin cewa me zai hana a yi taimama abun kula a nan shine taimamar ba za ta yiwu ba a tsarin mashahuriyar magana a mazhabin malikiya saboda ba a yin taimama akan wani abu ba fatar fuska da hannaye ba wannan kana son wannan magana ka koma cikin fatawal burzili mujallabi na 1 shafi na 212 da kuma mawahibul jalil na ibnu habib inda wato yake cewa rigunan da suke sanye da su sun zamo wani shamaki da za su hana su yin wannan wato taimamar a tsarin taimama kuma ba a yin ta akan shamaki na riga ko wani kyalle da sauransu don haka yanzu masu sanyi da wannan riga ba su da ikon amfani da ruwa haka nan kuma ba su da ikon yin amfani da ƙasa sun shiga cikin hukuncin wanda ake kira da faƙidu da hurai wato wanda ya rasa ruwa da ƙasa ko ba shi da ikon amfani da su malaman malikiya suna da maganganu har guda 4 zuwa 5 ko ma 6 akan wannan matsalar amma maganar imamu ashab wanda kuma shine ra'ayin imamu ahmad bin hanbal da imamu al-muzani dalibin imamu shafi'i ita ce su yi sallar a halin da suke ciki kawai ibnu abdul bar yace wannan shine ra'ayin yawancin magabata wato salaf shine kuma ra'ayin yawancin masana fiqh da yawancin malaman malikiya imamu an-nawawi kuma ya karfafa wannan ra'ayin da cewa wannan magana ta fi sauran maganganun karfin dalili hakanan ibnu abdul salam at-tunisi shi ma ya karfafa wannan magana wannan fa duka sabanin ra'ayin cewa a yi sallar haka
sai an rama ta daga baya da kuma wani ra'ayin mai cewa ba za a yi sallar ba ma baki ɗaya gaba ɗaya da sauransu dukan su an samu su ne a cikin littafin da yake kira At-Tamhi na Ibn Abdul Barr mujallad na 19 shafi na 275 da kuma Al-Ikmal Sharh Sahih Muslim na Imam Al-Ubbi mujallad na 2 shafi na 121 sannan kuma At-Tawdih Sharh Mukhtasar Ibn Al-Hajim na Khalil Ibn Ishaq mujallad na 1 shafi na 218 da kuma Sharh Sahih Muslim na Imam An-Nawawi mujallad na 3 shafi na 103 da kuma mujallad na 4 shafi na 60 haka nan Hashiyatu Sawi ala Sharh Saghir shi ma a mujallad na 1 shafi na 346 haka nan Ashabul Madarik Sharh Irshad Salik na Al-Kishnawi mujallad na 1 shafi na 138 sai dai idan suna so zai yi kyau kafin su shiga yin sallar su yi wata ishara ko da kuwa da idanci wadda take nuna kamar suna yin alwala kamar yadda Imamu Ibn al-Arabi al-Maliki yake faɗa a cikin Mawahibul Jalil na Hattab mujallad na 1 shafi na 529 da kuma Sharh Mukhtasar al-Khalil mujallad na 1 shafi na 232 wannan ra'ayin nasa yafi na maganar Imam al-Qadisi da yake cewa za a yi ishara ne kamar ana yin taimama wancan ra'ayin yafi wannan ne saboda tun farko mun faɗa cewa waɗanda suka sa irin waɗannan kaya da ake magana taimama ta karaya a kansu sannan kuma tunda ba a samu damar yin taimamar ba a aikace duk abin da zai zo zai koma kan asali ne wato ruwa don haka sai ishara ta su ta zamo zuwa ga alwala kawai fatawa ta hudu idan an zo yin sallar za su yi ta ne yadda suka samu dama idan za ta yiwu a yi ta kamar yadda aka saba a yi komai da komai haka aka fito idan kuma rukuni da sujjada ba za su yiwu ba ma sai su yi nuni kawai idan a zaune za ta yiwu sai su yi ta a haka hadisin da annabi alaihi salatu wasallam ya siffata wa Imran bin Husayn yadda zai yi sallah a halin rashin lafiya zai yi aiki kwarai a wannan matsalar kuma annabi ya ce da shi kai sallah a tsaye idan ba za ka iya ba ka yi a zaune idan ba za ka iya ba ka yi kana kwanci a kwiɓinka Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisin matsala ta takwas haɗa salloli biyu sakamakon hana wato yawo a wasu ƙasashe da jihohi an tsananta dokoki domin samar da kariya da lafiya da rayukan al'umma har ta kai an sa dokar ta ɓaci na hana motsi nan da can kowa yana cikin gida ma'anar wannan kuma ba a zuwa masallaci ana yin sallah ne a cikin gidaje to shin ya halatta mazauna gida su haɗa sallolin azahar da la'asar da magariba da isha ko bai halatta ba wasu malamai suna ganin haɗa salloli rangwame ne ga waɗanda suka je masallaci kawai don haka wannan dama ta karai ga waɗanda ba su je masallaci ba za dai su yi kowace sallah ne a kan lokacinta wannan ita ce maganar da aka fi sani a mazhabin Malikiya har Imam al-Burzuli yana cewa waɗanda duk suka haɗa sallah ba a cikin masallaci ba to za su sake yin wata kuwa kamar yadda ya kawo a cikin littafin At-Taji wal-Ikhlil na Imam al-Mawwaq a mujallad na 2 shafi na 299 sai dai akwai wasu malaman da suke da ra'ayin cewa za a iya haɗa sallar don ba wani dalili da yake ɓance masallaci ya hana yin ta a cikin gidaje wannan shine ra'ayin Imam wato Ashhab cikin ɗaliban Imam Malik shine kuma fatawar Ibn Sirin da Rabi'u Ra'i da Ibn Shubrima da Abu Ishaq Al-Marwazi da wasu masana hadisi kamar yadda Malam Ibn Hajar ya kawo a cikin Fathul Bari mujallad na 2 shafi na 24 haka nan Malam Ibn al-Khattabi Imam al-Khattabi yake faɗa a cikin Ma'alimus Sunan mujallad na 1 shafi na 265 haka nan Ibn Qudama a cikin Al-Mughni mujalladi na 2 shafi na 121 haka kuma wato Al-Mufhim na Imam Al-Qurtubi a mujalladi na 6 shafi na 131 wannan magana tana da asali daga hadisin da Ibn Abbas ya rawaito cewa Annabi alayhi salatu wasalam ya hadi sallolin azhar da al-asr haka nan ya hadi sallolin magruba da isha ba tare da jin wani tsoro ko tafiya ba sai aka tambayi Ibn Abbas dan me yayi haka sai yace baya son ya takura al'ummar sai wannan hadisin yana muwatta da sahihu muslim abinda wannan ra'ayi yake nunawa shine dalilan da za su za a hada sallah suna da yawa akwai yalwatawa kware da gaske akan wannan matsala babu takurawa da yawa akan ta Ibn Arafa yace wasu daga cikin malaman mu idan zai shiga wanka a ɗakin wanka al-hammam kenan a larabci yana hadi sallolin sa ba saboda dadewa da ake yi a cikin wannan bandaki malan wato wani sharifi ya kawo a cikin al-mi'yar mujalladi na 1 shafi na 263 za a iya hada salloli biyu waɗanda suke yin tarayya a lokuta matukar ba a dauki hadewar wata al'ada da za a ci gaba da wato yin ta a kullum ba domin Annabi alayhi salatu wasalam ba rawaito yana yawan hadi sallolin ba Imam Ibn Sirin yana cewa ba laifi a hadi tsakanin salloli dan wata bukata da ta taso ko faruwar wasu bukatun matukar ba a mayar da hadewar al'ada ba Ibn Hajar ya kawo wannan a cikin fatawul bari sannan Ibn Rajab al-Hanbali shi ma ya kawo a cikin littafin sa da ya sa suna fatawul bari mujalladi na 3 shafi na 93 hakika hadin salloli wani rangwame ne na musamman da ya kamata mutane su rika cin gajiyar sa a kowane lokaci idan bukatar hakan ta taso Imam Ibn al-Arabi al-Maliki yana bayani akan muhimmancin hade salloli a kowane lokaci yana cewa ba waɗanda za su nutsu su hade salloli sai jama'ar da zukatan su suke cike da bin sunna ba kuma waɗanda za su kaurace mata sai masu jafa'i da kauyenci Ibn al-Arabi al-Maliki yayi wannan magana a cikin At-Taj wal-Iqlil na Imam al-Mawwaq mujalladi na 2 shafi na 229 wannan rangwame na yadda za a hade salloli guda biyu bai tsaya kan waɗanda aka hana fita ba ya hada da waɗanda suke wurin killacewa da likitocin da majinyata da suke cikin hidimar marasa lafiya da sauran matsala ta tara wance mamaki sakamakon coronavirus akwai abubuwa guda shida dangane da musulmai da ya rasu sakamakon wannan cutar ta coronavirus abubuwan ko su ne kamar haka abu na farko gudun kamuwa da cutar dole wanda za su wanke mawacin su zamo suna da kwarewa ta musamman sannan kuma za su sa kaya na musamman da za su tsare kansu daga daukar cutar dan haka duk wanda aka san ya rasu sakamakon wannan cuta kada a bar masu wankin gawa na gargajiya su je su wanke shi domin za su dauki cutar ne a cikin sauki sannan kuma su yada ta muna gani ko safar hannu da yawa daga cikin su irin waɗannan mutanen ba ta sawa ballanta za daukar hanyoyin rigakafi saboda haka ayi hattara abu na biyu manufar wanke gawa dai shine a tsarkake ta dan haka in an zo wankewar sai ayi abin da ya sawwaka in ta kama za a iya tube shi a wanke shi kamar yadda ake wa kowace gawa to shikenan idan wato hakan an gaba za ta yiwu ba kuwa sai a wanke shi da rigar sa a jikin sa Ibn Yunus ya hakaito daga Imam Malik yana cewa idan mai ciwuka a jiki ko mai kyanda ko karzuwa ko makamancin haka ya mutu aka yi gudun kada ya daddare in aka yi masa wanka to sai a dan watsa masa ruwa gurgudan yadda za a iya ba sai an yi masa taimama ba Ibn Habib ya ce a lokacin annoba ko wani tsanani da zai zo wa mutane har ya zamo ba za a iya wanke matattun ba saboda yawa ba laifi a wanke mutum sau daya ba sai an yi masa alwala ba za a zuba wa mamacin ruwa ne kurum dan a wanke shi idan kuma wata masifa ta sauka ya zama waɗanda suka mutu suna da yawa ko ya zama to waɗanda suka mutu suna da yawa to ba laifi abin ne ba tare da an yi musu wanka ba za a iya sa mutane da yawa a kabari daya wannan shine bayani da Imam Asbak da wasu malaman suka yi ka duba cikin aljami'u ne masail almudawwana na ibn yunus ya kawo a cikin mujalladi na 3 shafi na 1023 abu na uku kuwa idan ba za a iya yi masa wanka ba to sai a yi masa taimama duk da dai yanayin yana bukatar a kula da gaske kada a je garin neman jira kuma rasa ido abu na hudu dangane da likafani kuwa ba irin likafanin da muka saba amfani da shi ake sawa mai irin wannan cutar ta coronavirus da ebola da lassa da sauransu ba likafani ne na musamman wanda in an nade mutum a ciki zai hana yaduwar cutar abu na biyar sallar gawa farbi kifaya wato idan wani yayi ya dauke wani dan haka gurgurdan mutanen da suka samu zuwa daga mutum biyu zuwa sama aka yi mata sallah yayi za a iya yi mata sallah a gida ko asibiti ko a makabarta da sauransu idan ba a samu damar yi mata sallar ba ma sai a yi mata akan kabarin bayan an binne ta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa wata mata sallah akan kabarinta bayan an binne ta bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisin wasu daga cikin malaman malikiya kamar ibnu al-qasim da ibnu wahab sun tafi akan haka ka duba at-tajwid al-iklim mujalladi na 2 shafi na 217 abu na shida wajen binnewar ma yana da kyau a ce akwai waɗanda za su iya binnewa ta yadda ya kamata ba tare da an buɗe wani abu da zai iya kawo yaduwar cutar ba zai yi kyau a daɗa zurfafa ramin wato ramin sosai ramin da za a saka ma mutum ya zanto ya yi zurfi inda zai hana wani abu na cuta ya fito malaman malikiya sun ce yana da kyau a zurfafa rami inda akwai bukata kamar yadda ibnu as ya faɗa a cikin at-tajwid al-iklim na Imam al-Mawwaq mujalladi na 2 shafi na 233 wasu ma suna ganin zai yi kyau a samu wani akwati a sa ma mutum a ciki duka gudun kada wani abu da zai cutar da al'umma na cututtuka ya biyo baya a tsarin musulunci ba a kona mamaci domin annabi alaihi salatu wassalam ya hana a karya kashin mamaci shine yake cewa daidai yake da karya shi yana raye kamar yadda Abu Dawud ya kawo wannan hadisin a cikin sunan nasa wannan ya nuna alfarmar gawar musulmi sai dai inda akwai matsananciyar bukata da likitoci za su yi bayani sai a duba lamarin Allah ya kiyaye muna roƙon Allah madaukakin sarki ya jikan duk musulmin da suka rasu sakamakon wannan cuta mu kuma muna roƙonsa da ya ƙara tsare mu baki ɗaya mutane suna da buƙatar su daɗa bin dokokin likitoci da masu aikin kiwon lafiya mu dage mu da iyalanmu da yin addu'o'in da annabi alaihi salatu wassalam ya koya mana ga wata ma daga cikin addu'o'in اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما أعاذ منه عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لي خيرا اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما أعاذ منه عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لي خيرا.
Da karshe ina jin hankalin mai sauraro cewa wannan ita ce fitowa ta bakwai na rubutun babban malamin mu Farfesa Ahmad Musalabi Hafizahullahu Ta'ala a inda ni mai karantowa dalibin sa Yusuf Ja'far Talha Abu Hudayfa na karanto tare da mai kula da na'ura engineer MACD muna fata Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu daga abin da muka saurara kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ije mana wannan annobar ya ji kan waɗanda suka rasu daga cikin mu amin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.